Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Buhari Auna, tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin. A yau 27 ga watan Maris na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga Aisha dauke da kanin labarai.
Prime Minister Britania Boris Johnson ya kamu da cutar coronavirus. Kasar Afrika ta Kudu ce ke kan gaba da yawan kamuwa da cutar coronavirus. Mawaka a fadin duniya na amfani da baiwar su wajen isar da muhimman sakonni don wayar da kan al'umma.
Kafin duk waɗannan rahotannin, bari mu fara kawo muku labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da marece. Ga cikakkun labaran duniya. Firam ministan Burtaniya Boris Johnson ya kamu da cutar coronavirus bisa ga sanarwar fadar mulkin Burtaniya Downing Street. A cikin wani sakon bidiyo da ya kafa a shafinsa na Twitter, firam ministan ya ce jikin shi ya yi zafi kuma yana fama da tari. Ya bayyana da cewa bai yi tsanani ba. Ya ce yana aiki daga gida kuma ya killace kansa, abinda ya ce shi ne mafi dacewa. Ya ce kada a yi wata shakka zan iya ci gaba da gudanar da aiki na jagorantar yaki da cutar coronavirus. Godiya ga fasahar zamani. Banda godewa hukumar ayyukan lafiya ta kasar, Johnson ya kuma godewa masu aikin sa kai 600,000 da suke taimakawa kokarin Burtaniya na kare al'ummar kasar daga illar coronavirus. A halin da ake ciki kuma, a yau Juma'a ne shugaban kasar China ya shaidawa shugaban Amurka ta wayar tarho cewa China a shirye take ta taimakawa Amurka yakar annobar COVID-19. A can baya dai China ce ta fi yawan waɗanda suka kamu da wannan annobar, amma a yanzu Amurka ke kan gaba. A safiyar yau Juma'a an samu mutum 85,991 da suka kamu da cutar coronavirus. China kuwa na da mutum 81,828, a inda Italiya ko ta zama kasar da aka fi yawan waɗanda suka kamu da cutar a ƙasashen Turai da mutum 80,589, a cewar cibiyar bincike da daƙile yaduwar annobar ta John Hopkins. Bayan ganawar su ta wayar tarho, shugaba Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa yanzu na gama waya da shugaban kasar China Xi Jinping. Mun tattauna cikin nutsuwa da fahimta akan annobar coronavirus da ke shafar kasashe da dama na duniya. China ta sha wuya akan cutar kuma ta samar da matakai na yakarta. Yanzu muna aiki tare da mutunta juna. Afrika ta Kudu ta bayyana mutuwar mutane biyu na farko sanadiyar cutar coronavirus, yayin da waɗanda suka kamu da cutar a kasar suka zarce 1,000. Hukumomin kasar sun kakaba tsatsauran dokar hana zirga-zirga na tsawon makonni 3. Ministan Lafiya Zuweli Nkize ya tabbatar da mutuwar mutanen, ya kuma kara da cewa dukkaninsu daga yankin yammacin lardin Cape suke. Kididdigar masu dauke da cutar a Afirka ta Kudu ya zarce 1,000, kuma mafi yawa a nahiyar Afirka, inda aka tabbatar da sama da mutane 3,000 dauke da cutar. A yau Juma'a ne za a fara aiki da umarnin hana fita a kasar ta Afirka ta Kudu, wanda shine umarni mafi tsauri, inda aka hana sai da giya ko fita shan iska da kare da ma sauran abubuwa. Kazalika, an hana mutane fita atisaye a bainar jama'a daga nan zuwa makonni 3. Ko da yake mutane za su iya fita daga gidajensu domin muhimman dalilai kawai, kamar sayo magani ko cikayen cefane. Tuni kasar ta rufe kan iyakokinta don hana mutane shigowa, amma jiragen da ke safarar kayayyaki za su ci gaba da shiga kasar. Wannan umarnin hana zirga-zirgan zai iya zarce kwanaki 21 idan lamarin cutar coronavirus din bai inganta ba. A duk lokacin da ake da buƙatar aika wani sako da zai kubutar da yayuwar jama'a akan annobar coronavirus, mawakan Afirka kan yi amfani da wannan damar wajen isar da sakonni. A baki ɗaya nahiyar, mawaka na ta fitar da waƙoƙi akan wayar da kan jama'a muhimmancin nisanta kai da juna don daƙile yaduwarta. Kana da wasu daga cikin alamominta idan mutum ya kamu da ita, sai muhimmancin wanke hannu a kowane lokaci. duk wannan yana daga cikin hanyoyin wayar da kan jama'a akan yadda za a yaki annobar da kuma dakile yaduwar ta zuwa ga wasu. Shahararren mawaki kuma mai rajin kare demokradiyya na kasar Uganda, Bobby Wine, ya fara da jan hankalin jama'a, ya kuma kara da cewar abun bakin ciki shine kowane mahluki yana iya kamuwa da wannan annobar, amma kuma abun jin dadi shine kowa kuma na iya taimakawa wajen kawo karshen ta.
To madalla, a gaida Aisha Ma'azu. Kafin mu kawo muku ci gaban labaran, bari mu duba taskar rahotannin mu, inda zamu fara da rahoton da ke cewa dazu-dazun nan ne babban hadikwatar tsaron Najeriya ta gudanar da wani taron manema labarai kan irin rawar da sojoji za su taka wajen tunkarar cutar coronavirus a kasar. Wakilin sashen Hausa, Hassan Maina Kaina, ya halarci taro
da yake jawabi a wani taron manema labarai dazu-dazun nan a nan Abuja. Daraktan hulɗa da manema labarai na sashin aikace-aikacen babbar hedkwatar tsaron Najeriya, Major General John Enenche, ya ce duba da yadda cutar alaƙaƙai ta coronavirus ke ci gaba da yaduwa, rundunar tsaron ƙasar ta yi wani shirin kota-kwana don tunkarar wannan ibtila'i gadan-gadan tsakanin sojojin ƙasar har ma da fararen hula. Navy Komodo Abdulsalam Sani, da ke zama jami'in hulɗa da 'yan jaridu na sashin aikace-aikacen hedkwatar tsaron Najeriya, ya mun karin bayani.
Kamar yadda dokan kasa ta ba sojoji dama wajen gudanar da ayyuka na musamman idan irin wani al'amura sun samu, akwai asibitoci guda 17 wanda aka sa na musamman wanda za su kasance on standby in har wani abu kamar makamancin haka ya faru. Waɗannan asibitoci sun kasance a cikin waɗannan yankuna 6 na ƙasar nan, da shi 6. An tanaji cewa wanda suka kamu da irin wannan cuta, akwai gwaji na musamman da za a yi musu daga waɗannan asibitoci da suke wannan shoyi guda 6. Sannan kuma idan an samu masu waɗannan cututtuka, za su kasance an killace su a waɗannan asibitoci domin su samu magani da kuma kulawa ta musamman. Asibitocin nan na sojoji ne, amma kuma akwai haɗin gwiwa da gwamnatin tarayya wajen kiyar da wannan al'amari. Waɗannan asibitoci za a amfani da su har da fararen hula idan har buƙatar haka ta faru. Misali, asibitin mu da ke Portfo na Kaduna da wanda ke Lagos na 44 na Yaba, da kuma wanda ke Navy Town a Ojo a Lagos, duk waɗannan asibitoci an fara amfani da su ma farar hula ma suna zuwa, kuma ana gudanar da ayyukan bincike na musamman akan wani cuta.
Idan muka duba jami'an sojojin Najeriya, akwai waɗanda suka tafi waje domin ko horo ko talakan karawa jina ilimi, ko kuma waɗanda suke aiki na wato a ofisoshin jakadancin, waɗanda kuma na san wasu daga cikin dawana zuwa kusan a Najeriya, kun gudanar da bincike a kansu domin a tantance halin da lafiya suke ciki?
Kamar wanda suka je suka dawo, an gudanar da wannan bincike na gwaji, kuma an samu mutum ɗaya daga cikinsu wanda ke ɗauke da wannan cuta, wanda an riga an killace shi a asibitin Gwagwarmaya da ke nan Abuja. Saura kuma wanda suka dawo, an gudanar da bincike, an gano cewa ba su dauke da wannan cuta, kuma yanzu suna killace kansu har sai sun samu kwana 14 nan da ake bukata.
Misali, kuma wani ƙarin gudunmawa ne ake sa ran sojojin Najeriya za su taka dangane da yaki da cutar ta coronavirus?
Kamar alal misali, akwai wannan gudunmawa da aka samu daga wannan Jack Ma Foundation da ke ƙasar China, wanda suka ba da tallafi ta wajen waɗannan kayan aiki. Wato, an yi amfani da jiragen ne na sojojin sama, aka ɗauki waɗannan kayayyaki aka kai su a wuraren da na musamman da ake buƙatar su. Kuma za a yi amfani da jiragen ruwa da kuma motocin tankoki na sojoji a gudanar da waɗannan zirga-zirga na waɗannan kayan tallafi da aka kawo mana a cikin ƙasa. So, irin waɗannan abubuwa su ne ake buƙatar sojoji za su yi, kuma za su ci gaba da gudanar da waɗannan al'amura. To, kamar yadda muka bayani a baya, asibitocin namu na musamman na da aka killace domin waɗannan gudanar da irin waɗannan ayyuka na gudunmuwa, shi ma yana daga cikin gudunmuwa da sojoji za su bada. Tunda in ka kula, waɗannan asibitoci ba lalle ba sai sojoji kaɗai za su amfana da su. Su kansu farar hula za su amfana da waɗannan, kuma muna da manya-manyan likitoci wanda za su iya gudanar da wannan ayyuka na jin kai. Hasali ma, an kira yawancin wanda suka ritaya su dawo su ci gaba da gudanar da wannan bada gudunmuwa.
Navy Commander Abdulsalam Sani, Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu.
Da tsakar ranar yau Juma'a, kasuwannin hannayen jarin kasashen Asiya suka fara tashi, yayin da kasuwannin Amurka suke tsaye waje daya na tsawon kwanaki uku a jere, duk ko da wani kuduri da majalisar dattawan Amurka suka gabatar na dala biliyan 2 don yakar annobar coronavirus. Kamfanin hannayen jarin Japan Nikkei Index ya haura da kashi 1.2, haka ma kamfanin Hang Seng na Hong Kong, sai kuma kamfanin Korea ta Kudu Kospi wanda ya cilla da maki 1.7, wanda ke bayan su kuwa shine kamfanin Shanghai Composite wanda ya cilla da maki 1.3. Kamfanin Jakarta kuwa ya samu faduwa da kashi 7.2. Kana kamfanin Singapore STI ya cilla da maki 2.9, a inda hannun jarin kamfanin Australia kuwa na S&P ASX ya faɗi da kashi 2.6. Wannan hauhawar da suka samu ta zo ne a dalilin tsayuwar kasuwar hannayen jarin Amurka a jiya Alhamis, bayan majalisar dattawan ƙasar ta gabatar da wani kuduri da zai bada damar kashe makudan kudade har dala biliyan 2 don yakar annobar coronavirus.
Madalla, a gaida Aisha Mu'azu da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban rahotannin mu. Idan muka leka jamhuriyar Niger kuma, rahotanni na nuna cewa matakan kariya daga cutar coronavirus da hukumomi suka dauka na ci gaba da yin tasiri a wajen jama'a, yayin da kowa ke bakin kokarin ganin an kiyaye abubuwan da aka ce a kiyaye. Wakiliyar sashen Hausa a Damagaram, Tamar Abari, ta aiko mana da rahoto.
Ana ci gaba da mai da hankali wajen karfafa matakai na kariya daga cutar coronavirus a wurare daban-daban a nan jihar Damagaram, yawanci kuma jama'a na bakin kokarin su. Ga dai abin da wasu da nayi hira da su suke cewa.
Tunda malamai sun kawo hadisi da aya, suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, masiwa ta muku yawa, a kiyaye haduwa da jama'a ta yanda za a dauki cututtukan. Matakan tsaftan da aka duka sai bure za su taimaka, amma hanyar da za su taimaka wannan musiba ta yi babu kamal adda.
Sunana Ibrahim Bukari a nan garin Damagaram. A gaskiya a matsayina na musulmi ban ji dadin kamarin da sallar juma'a za hana musulmi sallar juma'a, ban ji dadi ba abin da na taba gani ne a rayuwata. Amma dangance da wani cutar da ta mamaye duniya, to amuka talakawa kasashen Afirka musamman madan Niger a wani cutar ta zo ta ba dauki matakai ba, kin ga za a yi banni. Amma dangance da matakan da hukuma gwamnati ta dauka, ya dace mu kiyaye kanmu. Tunda an cutar wannan ta shigo gwamnati bata yi mana magani ba.
Sunana Shamila. Ita tsafta dama ko babu coronavirus ma dama tana da muhimmanci ga lafiyar dan adam. Kenan kuma wannan matakai da gwamnati ta dauka ba akai bane hakanan ko dan gyaran kanta ne ta duka, dan saboda duka al'umma ne. Kenan wannan matakai sun yi dan dakile wannan cuta ta coronavirus. Al'umma kenan su mai da hankali, su gane wannan abun, da su hudda siyasa da komi wannan abun na al'umma ne gaba daya, kuma kariyar kan mu ce.
Sunana Mamallaw. Matakan da gwamnati ta duka gaskiya yayi, saboda gaskiya su sun kawo tasu gudunmuwa a cikin ƙasa, domin kuma 'yan ƙasa su amwana a kare rayukan al'umma, saboda ba a wata a ce an yi kara zube ƙasa da magabata da kun da kun.
Sunana Jeji Kwabo Ali. Wannan matakan da gwamnati ta ɗauka matakai ne wanda suka dace. Wannan tarurrukan da ake yawan haduwa wanda al'umma suke cuɗanya tsakaninsu suna kawo sauki wajen ƙara yaduwar wannan cuta a cikin al'umma. Kenan ina ganin idan aka ce wannan abubuwan mutane su kiyaye, kamar an neme su ne da su kankan su tausaya ma kansu. A matsayinmu na masu karamin ƙarfi, ƙasa wadda tana ɗaya daga cikin ƙasashe na duniya wanda suke dan baya-baya, ya kamata a ce mutane sun fahimci wannan abun.
Dr. Bashir Sabo shine shugaban da'irar Damagaram, ya yi kira ga al'umma kan muhimmancin waɗannan matakai da hukumomin suka ɗauka.
Abin da nake so in gaya ma mutane, wannan annoba da ta shigo ta coronavirus annoba ce wanda ta gangama duniya gaba ɗaya yanzu. Jama'a, ina kiran mutane a yi hattara, mu yi kokari mu danne zuciyarmu. Mutane su lura sosai sosai, su gane da aka ce ba a talla a masallaci saboda irin wannan abin a samu a kiyaye shi. Manya-manyan masallatai na duniya duka yau arihi su ba addini ne ba, aka ce mutum kai a an ce dan dakata sallah ba hana mutum yin sallah ba. Wannan masifa muna fatan Ubangiji Allah zai shi kukanmu. Babu daɗi ba da sanmu ne ba, ba da san gwamnati ne ba, mu magabata da muke nan ba da sanmu ne ba, zan mu ce ka yi sallah a masallaci. Amma karin halin abin ne ya sa yau mu dukan muna bakin cikin rishin zuwa masallaci yin sallah. Muna fatan Ubangiji Allah kawo mu sauki wannan abin da gaugawa, mutane su koma addini su cikin masallatai a yi shi yadda ya kamata.
Yanzu haka dai an zuba jami'an tsaro ko ina a cikin gari a motocinsu suna sintiri saboda kare lafiyar al'umma. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
A gaida Tamar Abari, zazzabi, masassara da kuma ciwon jiki na cikin alamun mura da kuma cutar coronavirus. Abokiyar aikinmu Grace Alheri Abdu ta samu tattaunawa da ƙwararren likita Abdulmumin Sa'ad, inda ta fara da tambayarsa bambancin cututtukan biyu.
Wannan tambaya ce mai muhimmanci, amma a wannan halin da muke ciki ya kamata a musanar da jama'a cewa wannan cuta ta coronavirus ko COVID-19 sabuwa ce, ba taba ganin irinta a duniya ba. Saboda haka, kamar yadda kika yi bayani, tana farawa ne da zazzabi mai zafi. Mafi yawancin mutane za su zo da zazzabi bayan sun harbu da cutar cikin kwana 5 zuwa 6 da harbuwa. Sannan kuma mafi akasarin mutane za su zo da tari da kuma kasala ko ciwon jiki. Ita kuma mura za ki ga cewa ita ta coronavirus a hankali daga harbuwa zuwa kwana 5-6 ne lokacin cutar za ta fara tsanani a jikin mutum. Abu na biyu kuma shine ita mura ta gama gari, zaki ga mafi akasari akwai lokacin da ake samun ta. Tana farawa ne a lokacin sanyi ko lokacin da ake hunturu, ana kura da yawa da makamantan haka. Zaki ga cewa daga farkon watan December har zuwa January, March ne zaki ga cewa ta fi karami. A kasashen masu sanyi inda muke zaune, zaki ga wajen watan February zuwa watan Maris lokacin cutar take tsanani a jikin mutane. Amma mafi abinda ake so a fahimta shine ita ana mata rigakafi. Ita kuma coronavirus gaskiya babu rigakafi, babu kuma magani. So duk mutum da ake taya na cewa mutane suna shan chloroquine ko sauran magunguna, gaskiya babu ingancin bincike na likita da ya nuna cewa wannan maganin yana tasiri, saboda haka mutane su yi hattara. Abu na gaba shine zaki ga cewa ita ta mura tana fara kwana 1-2, zaki ga zazzabin ya dan yi tsanani kuma muran ta yi tsanani, sannan a hankali kuma sai ta fara raguwa. Amma dai abu mafi mahimmanci a wannan halin da ake ciki shine mutane, idan mutum ya fita ko ya yi mu'amala da mutane sosai, ya dawo yana da mura, ya fara killace kanshi, a lalle a sanar da hukuma. Kada mutum ya ce a'a kai yana tsammanin wannan mura ce ko kuma wannan ainihin cutar numfashi ne na coronavirus. Zai yi wuya, saboda yanzu ba mu san mutanen da suke dauke da wannan cutar ba, kuma mutane sun ci gaba da mu'amala. Abu shine mutum ya kira hukuma ya sanar da su, sannan ya killace kanshi tsakanin shi da iyalan shi, sannan ya tabbatar cewa ya kare sauran mutanen da suke tare da shi. In zai yi tari ya rufe baki, idan zai yi mu'amala da sauran abubuwan amfanin gida a ware mai nashi har sai hukuma ta dauki mataki akan halin da yake ciki.
Wato likita yana da tasiri idan mutum ya samu kanshi a wannan yanayin, ya fara jin waɗannan alamu, ya sayi irin magungunan da suke tafiya suna saya na mura a fara kafin a ga likita, akwai tasiri?
Babu, gaskiyar magana, saboda mutum zai iya sa kanshi a cikin wani hali. Ala kulli halin, kada mutum ya sha magani da ba likita bane ya bada shawaran a sha magani, saboda akwai illolin da yake tattare da halin haka.
Yanzu kuma sai shirinmu na gaba, wato duniyar Amurka, da abokin aikinmu Mahmud Lalo ke shirya mana.
Jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako. A wannan karo za mu kawo muku ƙarshen maudu'in da muka fara tattaunawa ne a kai makon da ya gabata kan wata al'ada da mazauna ƙasashen da ke tasowa ke yi na zuwa wasu ƙasashen waje da suka ci gaba domin haihuwa, bisa dalilai daban-daban da suka ta'allaka ga nemar ma ɗan ko yadda za a haifa takardar shaidar zama ɗan ƙasa, ko kuma bisa wasu dalilai waɗanda suka shafi neman ƙwararrun likitoci a fannin haihuwa. Shiri na musamman da muka haɗa tare da abokiyar aikina Karina Chaudhry. Sunana Mahmud Lalo. Kuna sauraron sashin Hausa ne na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Idan ba a manta ba, a makon da ya gabata muna kan tattaunawa ne da Hajiya Rahinatu ko ta aika kasar Gabon da kuma Shehu Zabin Chaudhury ya kasar Bangladesh waɗanda suka zo haihuwa a nan Amurka. Mun kuma tsaya ne a daidai inda na tambaye Shehu Zabin kan yadda ta yi babatakan neman asibiti a lokacin da ta zo haihuwa ga kuma amsa da ta bayar.
My in-laws family is very nice. They fix the doctors for me.
Sirkena ne suka sama mun asibiti da likita. Kuma likita ta ƙwararriya ce mai abin mamaki.
An excellent doctor. She's amazing.
To wani batu da ke tattare da wannan lamari shine da yawa daga cikin masu zuwa irin wannan haihuwa a nan Amurka. Ana musu kallon suna zuwa ne ba wai don samun ingantacciyar kulawa ta kiwon lafiya ba. Wato suna zuwa ne domin iyayensu su samu takardun zama 'yan ƙasa a nan Amurka. Mun tambayi Hajiya Rahinatu ko wannan batu ya taɓa wulgawa a zuciyarta.
Nin da na haihu ma na ce musu da lokaci na yi zan da na ce musu ina son da suka ce ba zan da ba shi ɗan Amerika ne in jira shi takardun su ya fito.
Sannan ba ta ɓoye mana burinta na samun ɗa ba Amurka ba.
Dama ina neman ɗa na ya samu takardun Amerika domin ƴaƴana biyar da na haifa a nan ba mai takardun Amerika kuma hanya na ne a ti nake zuwa nake saro kayan zan saya. Da yake sun yarda suna so su ba ɗana takarda na ce garin zauna kuma ɗan ya samu takarda. Na zauna wata uku kuma ɗan nan aka ba shi fasfon Amerika na zo da shi.
Right after I delivered, I was in depression and that continued for a very long time.
Bayan da na haihu sai na shiga cikin wani yanayi na kunci. A wannan lokaci na san cewa mijina zai tafi. Abin babu daɗi, na so a ce shi ma ya ji yadda na ji.
I wish she was there to experience.
Ko da yake Shehu Zabin ta ce an kai ta Amurka ne domin ta samu kulawa mai kyau. Amma bayan ta haihu da makonni biyu sai mijinta ya koma gida, lamarin da ta ce ya yi tasiri a kanta. Wata matsala da aka fuskanta a wasu lokuta ita ce lokacin da yaran da aka haifa suka ballaki hankalin kansu. Dawowa ƙasar nan kan zama musu babban matsala, musamman idan aka yi la'akari da irin bambancin al'adu da za su fuskanta. Amma ga Hajiya Rahinatu wannan ba matsala ba ce. To da yake dan Hajiya Rahinatu wanda ta sa wa suna Muhammad ya dan tasa, na tambaye ta shin ko ya san shi ba Amurka ne?
Ya san cin shi ba Amurka ne yanzu ko marin shi ma ka yi ce ce muna gidan nan zai kira 911. Kuka ce musu mu a nan ba 911. Ce da ka koma can ƙasan ku ka kira 911. Annan mu ba mu san 911 ba.
To wai shin yaya Amurkawa ke kallon kansu a matsayin 'yan ƙasa? Mun zagaya birnin New York inda muka ji ta bakin wasu daga cikinsu.
America is a great country.
Amurka ƙasa ce mai girma, ka gane? Ita ce ƙasa ta farko a duniya.
One.
Shi kuma wannan ga ta fuskar da ya kalli ƙasar.
America right now is a little bit hard because
yanzu Amurka ta yi zafi saboda babu ayyukan yi.
Wannan kuwa alfahari take yi da ƙasar ta.
To me being American.
A wuri na zama ba Amurka shine yin alfahari da kuma nuna ƙauna ga ƙasa ta. Wasu ma sai su rasa abin da za su ce.
It's actually a really tough question.
Wannan tambaya ce mai wuya. Kai gaskiya ban sani ba.
Bayanai dai sun nuna cewa koda wannan al'ada za ta sauya, wato al'adar zuwa wasu kasashen waje a haihu, musamman ma nan Amurka, ba abu ne da zai sauya nan kusa ba. Masu sauraro baki ɗaya abinda shirin namu na duniyar Amurka ya kunsa kenan a wannan mako. Sai kuma wani karo idan Allah ya kai mu za mu zo muku ɗauke da wani sabon shiri da izinin Allah. Yanzu a madadin Karina Chaudhury da ta taya ni tattara bayanan da kuka ji a wannan shiri na duniyar Amurka na musamman, ni Mahmud Lalo nake cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya. Daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Sauraro yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Shehu Adamu Rijau ya ce assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Ya ce ya Ubangiji Allah ka kawo muna ƙarshen wannan cuta ta coronavirus. Alfarman manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin summa amin. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga na Mairo Umar Makera ya ce assalamu alaikum biya Hausa ya ce hakika samun nasarar warkewar mutum shida daga cikin waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 a Najeriya babban abin farin ciki ne matuka da fatan Allah ya kamuna ƙarshen wannan annoba ta coronavirus da ta'addabi al'ummar duniya sai kuma da ƙarshe muna da sako daga Sani mai lange-lange Yauri da Aliyu Usman takalafiya suka ce baki daya assalamu alaikum biye Hausa suka ce muna maraba da matakan da babban bankin Najeriya ke shirin dauka kan tunkara annoba coronavirus ganin cewa cuta ce mai tsadar magancewa da fatar Allah ya sa a cimma nasara
kafin mu karkara shirin namu ga Aisha nan da takaitattun labarai
Prime Minister Britania Boris Johnson ya kamu da cutar coronavirus bisa ga sanarwar fadar mulkin Britania Downing Street. A cikin wani sakon video da ya kafa a shafin sa na Twitter, Prime Minister ya ce jikin shi yayi zafi kuma yana fama da tari da ya bayyana da cewa bai tsanani ba. Afirka ta Kudu ta bayyana mutuwar mutane biyu na farko sanadiyar cutar coronavirus yayin da waɗanda suka kamu da cutar a ƙasar suka zarce 1000. Hukumomin kasar sun kakaba tsatsauran dokar hana zirga-zirga na tsawon makonni uku. A duk lokacin da ake da buƙatar aika wani sako da zai kubutar da rayuwar jama'a akan annobar coronavirus, mawakan Afirka an yi amfani da wannan damar wajen isar da sakonni. Baki ɗaya nahiyar mawaka na ta fitar da waƙoƙi akan wayar da kan jama'a muhimmancin nisanta kai da juna don daƙile yaduwar ta kana da wasu daga cikin alamominta idan mutum ya kamu da ita. Da tsakar ranar yau Juma'a kasuwannin hannayen jarin kasashen Asiya suka fara tashi yayin da kasuwannin Amurka suka tsaya waje daya na tsawon kwanaki uku a jere duk kuwa wani kuduri da majalisar dattawan Amurka suka gabatar na dala biliyan 2 don yakar annobar coronavirus.
To masu sauraro baki daya anan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci. Sai kuma can an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamar da Chadi. Wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku, muna taya Alhaji Rabiu Muhammad Kutana da Malama Fatima Ibrahim Zara na daurin auren su da za a yi gobe Asabar 28 ga watan Maris a gidan Malam Nasiru M Lawal Usama a bayan gidan mai unguwar dadin kowa Kwantagore jihar Niger. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman ma Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin baki ɗayan sa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. Sai mun hadu a shirinmu na dare.